Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma biyu a freak zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na yau Juma'a wadda ta kasance ta farko a watan Satumba shekara 2018. Ga kanin labarai.
Manyan jami'an diplomasiya na kasashen Russia da Turkiya da kuma Iran za su yi taro kan matsalar Syria a birnin Tehran. Dan majalisar tarayyar Amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiya sun buƙaci da a kakaba ma kasar Russia takunkumi mai tsanani. Sannan wata kotun sojin Sudan ta Kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai zuwa shekaru 10 ma wasu sojoji saboda laifin fadi da kuma kisa.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Borno ta fara shirin biyan kashi 10% na kudaden gratuity da ma'aikata ke bi bashi a jihar, sai dai kungiyar kodago ta jihar ta ce a sake lale. Muna kuma da rahoto kan wani dan damfara da hukumar EFCC ta gurfanar wanda ke amfani da sunan babban alkalin gwamnatin Amurka yana damfara, lamarin da wasu matasa ke tir da shi.
Wanga abubuwan da ke haifar da wannan 419 a tunani na gaskiya shine rashin godiya ga Allah. Da abun da Allah ya yi ma ba za ka gode ba, kuma ba za ka tsaya wajen da Allah ya sa ka ba.
Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya a jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Batun Syria zai sake daukar hankali a fagen diplomasiya a yau dinnan Juma'a, inda jami'an diplomasiya za su yi kokarin kauda yuwar zub da jini a lardin Idlib, yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen Syria. Jami'an diplomasiyar Russia da Turkiya da kuma Iran za su yi wani taron koli a birnin Tehran kan batun. Russia da Iran kawayen Syria ne na kud da kud, kuma suna goyon bayan kasar ta fuskar soji, a yayin da ita kuma Turkiya wacce ke iyaka da Idlib take kokarin ganin koko goyon bayan 'yan tawayen. Turkiya na fargabar fuskantar matsalar 'yan gudun hijira muddin sojojin Syria suka kai hari. A halin da ake ciki kuma, kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama na gaggawa a birnin New York a yau dinnan Juma'a kan wannan batu na rikicin Syria. Daukar duk wani mataki na soja a Idlib ka iya jefa yawar wato rayuwar farar hula sama da miliyan 3 cikin hadari, ciki har da yara kanana miliyan 1 a yankin, a cewar takardar bayanin. Ya majalisar tarayyar Amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiya jiya Alhamis sun buƙaci da a kakaba ma Russia takunkumi mai tsanani. To amma sun jaddada muhimmancin kullo da matakan da za su ja hankalin Russia ba tare da yin illa kuma ga Amurka ko kawayenta na Turai ba. Babu tantama ko kaɗan cewa dole ne shugaban Russia Vladimir Putin ya ɗanɗana kudarsa saboda abin da ya aikata, kuma Amurka za ta iya kakaba takunkumin da zai janyo matukar asara ga Russia, a cewar ciyaman ɗin sashen banki na majalisar dattawa ɗan Republican daga Idaho Mike Crapo a zaman da aka yi. Muna buƙatar Russia ta gaggauta yin sahihin canji a halayenta, a cewar wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Sherrod Brown mai wakiltar Ohio, wanda ya ƙara da cewa har yanzu ba mu fara ganin wani canji ba. A yayin zaman na jiya Alhamis, tsohon jakadan Amurka a Russia Michael Fowle ya yi kira ga majalisar tarayyar ta Amurka da ta daɗa matsalan ba marasha. Dole hukunci ya biyo bayan duk wani mummunan laifi. Ina kira gare ku, ku ƙara azama, in ji shi. Wata kotun soja a Sudan ta Kudu jiya Alhamis ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 10 ma wasu sojoji saboda laifin yin fyaɗe ma wasu 'yan ƙasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar a wani mummunan harin da suka kai a otel ɗin Terrain shekaru sama da 2 da suka gabata. kotun ta kuma umarci gwamnati da ta biya diya ga waɗanda harin na ran 11 ga watan Yulin shekara 2016 ya rutsa da su. Sojojin gwamnati sun fafata baji bagani na tsawon kwanaki uku da dakarun da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar. Babban alƙalin kotun na soji Brigadier General Knight Bariyanu ya yanke ma wasu sojoji biyu hukuncin ɗaurin rai da rai, wasu biyu kuma an yanke musu fursunan shekaru 14, sannan wasu sojoji biyar ɗaurin shekaru 10 aka yanke musu. An saki wani soja saboda rashin hujja. Kwamandan da ake zargi da jagorantar harin ya mutu a gidan yari tun a watan Oktoban bara, a wani al'amarin da sojoji suka kira mutuwar da aka saba gani. Kotun ta kuma umarci gwamnati ta biya diyar shanu 51 ga iyalin ɗan jaridar da aka kashe John Gatluk, ma'aikacin gidan rediyo na al'umma. Alkali Bariyanu ya kuma umarci gwamnatin Sudan da ta biya kowanne daga cikin waɗanda aka yi wa faɗe diyar dala 4,000, ta kuma biya mai otal ɗin taren sama da miliyan 2 a matsayin diyar ɓarna. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump na ta nesanta kansu daga wata maƙala da aka wallafa a jaridar New York Times, amma aka sa kai sunan marubucinta wadda ke caccakar salon shugabancin Trump da cewa yana da halin ƙaranta da kuma rashin iya shugabanci. Yayin da yake magana a wata ziyarar da ya kai India, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasidar da abin takaici, yana mai cewa ya yi matuƙar kaɗuwa da abin da ya kira wannan aniya ta wasu 'yan jarida ta yin zagon ƙasa ma wannan gwamnatin. Ofishin mataimakin shugaban ƙasa ma ya ce shi ya fi ƙarfin aikata wannan abin da ya kira sakarci. Daraktan cibiyar bayanan sirri ta ƙasa Dan Quartz ya fitar da takardar bayani cewa jita-jitar da ake ta yadawa cewa ni ko mataimakina ne muka rubuta ƙasidar ta New York Times ba gaskiya ba ne, ko misƙalar zaratin ba mu ne marubutan ba. Aƙalla ministoci 7 ne ciki har da na tsaro suka nesanta kansu daga rubuta wannan maƙalar. To amma jaridar ta Times ta ce wanda ya rubuta ƙasidar wani babban jami'in gwamnati ne wanda aka iya rasa aikinsa muddin aka bayyana shi. Jami'an kiwon lafiya sun yi gwaje-gwaje ma fasinjoji da ma'aikatan wasu jiragen sama biyu da suka sauka Philadelphia daga Turai jiya Alhamis, bayan da wasu mutane wajen 12 suka kamu da zazzabi mai zuwa da mura kwana guda, bayan da wasu mutane kuma suka kamu da makamanciyar wannan cutar a wani jirgin saman da ya sauka birnin New York daga Dubai. Sai dai
labaran duniya kenan, kuka saurara Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto. Toma da labarin mu bude taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya, inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar EFCC ta burfanar da wani ɗan Najeriya mai suna Karim Oluwaseyi, wanda ake zargi da amfani da sunan sakataren shari'a ƙasar Amurka Jeff Sessions da niyyar damfarar mutane ta hanyar sadarwar intanet. Wakilin Babangida Jibril na da ci gaban rahoton.
Kodayake Mr. Karim Oluwaseyi ya musanta zargin da ake masa a lokacin da hukumar ta EFCC ta gurfanar da shi a gaban wata kotun Lagos da laifuka biyar. Lauyan EFCC Mr. AM Ocholi ya gabatar da shaidu da ke tabbatar da aikata laifukan a ranar 29 ga watan Yunin bana, wanda ake zargin da ya bude akwatuna aikewa da karban sakonnin email mai dauke da sunayen jeffsession54@gmail.com da kuma wani mai suna kambelalen390@gmail.com, inda yake amfani da wasu wajen aikewa da wasiƙu da neman kuɗi daga jama'a da sunan taimaka masu ko kuma samar masu da wasu alfarma a Amurka. A cewar lawyer na EFCC Mr. Ocholi, laifin da ya aikata ya saba wa sashe na 1-3 cikin baka da sashe na 68-B cikin baka na dokokin yaƙi da damfara ta shekara ta 2006. Yanzu dai alƙalin kotun, alƙali Oyindamola Ogala ya bada umarnin a ci gaba da aje masa dan damfaran a gidan yari har sai ranar 10 ga watan Satumba domin sauraron bukatar bada beli idan ya cika sharuɗan kotu. A kasari waɗanda ake zargi da aikata laifukan fowannan ko yahu boys dai na alakanta ayyukan da suke yi ne da rashin aikin yi bayan kammala makarantu daban-daban a fadin tarayyar Najeriya. To sai dai a cewar Malam Haruna Mustafa, wani matashi ya ce ko kadan wannan ba hujja bace.
To wanga abubuwan da ke haifar da wannan 419 a tunani na gaskiya shine rashin godiya ga Allah. Da abinda Allah ya yi ma ba za ka gode ba, kuma ba za ka tsaya wajen da Allah ya sa ka ba, za ka zo ka yi da irin ƴan wanka da ma suka samu ka tsaya ka bincika ta hanyar alheri suka samu kuɗi ko ba shi bane, kai dai ba ruwan ka, kai ma kana so ka zama irin su, yaya za ka yi daya da irin su? Irin wannan abubuwan nan da mu muke yi matasa gaskiya bai dace ba.
Irin wannan hari da ƴan yahu ko 419 ke kaiwa manyan kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na kasashen duniya daban-daban ne yasa ko a kwanakin baya sai da babban komandan askaran sojin Amurka da ke Afghanistan ya fitar da sanarwa ta shafinsa ta Facebook da ke karyata wasiƙun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da Amurkan ke yi a Afghanistan, inda ake aikawa da dubban wasiƙu na neman taimako na biliyon dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a ƙasar ta Afghanistan. To kowane ta'annaci irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma kasashen duniya. Dr. Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Shi zamba ko satan dukiya ta hanyar duniyan gizo yana ma tattalin arziki illa ba karami ba, musamman za a ga cewa masu son zuba jari a Najeriya su waɗannan masu zamba ta wannan hanyar satan za ka sun gabatar da kansu kamar jami'an gwamnati ne na ƙasa ko su tallan wani abu wanda yake ba na gaskiya bane. Saboda haka irin wannan satan ba karamin barna yake ma kasashe ba, musamman kasashe masu tasowa irin Najeriya.
Babangeji Brown, Murya Amurka daga Lagos.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Borno, inda gwamnatin jihar ke shirin biyan sama da naira biliyan 1 kwatankwacin kashi 10 cikin 100 na kudaden gratuity da ma'aikatan jihar ke bi. Sai dai kungiyar kodagon jihar ta ce a sake dubawa, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Daudabiu ya hada mana.
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta keɓe naira biliyan 1 don biyan ma'aikatan da suka kammala aikinsu na wa'adin shekaru 35 a jihar, da suka hada da malaman makarantun firamare da ƙananan hukumomi da ma ma'aikatan gwamnatin jihar. Shugaban ma'aikatan jihar Attigari Masale ne shaida mu neman labarai a garin Maiduguri, wanda ce ta neman so ma biyan waɗannan mutane da suka kammala wa'adin aikinsu da ake kira retirees. Sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta gamsu ba da irin yanayin biyan wannan kuɗaɗe da gwamnatin jihar Borno ta ce ta soma, da cewa ta yaba wa gwamnan jihar game da sakan waɗannan kuɗaɗe. Sai dai sun kuka kan cewa kuɗaɗen sun yi kaɗan matuƙa, suka malawa din aikin nasu suke bin gwamnati da aka dakata tun shekara 2013, kuma yanzu hakan kuɗaɗen har sun tasan ma biliyan 20, amma gwamnatin ta keɓe naira biliyan 1 ne kawai wajen biyan waɗannan tsofaffin ma'aikata da ake kira gratuity. Sai dai shugaban ma'aikatan Attigari Masale ya ce an soma kenan, kuma za su ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe ne sannan a hankali. Dama abin da ke cewa
His Excellency Honorable Kashim Shettima has directed the commencement of payment of gratuity to all workers in the state civil service, the local government and the state primary education.
Yace bisa radin kansa gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya bada umarnin soma biyan kudaden ma'aikatan da suka kammala aiki wato gratuity, kuma ma an soma biyan waɗannan kuɗaɗe, kuma an saki naira biliyan 1 wajen soma biyan waɗannan kuɗaɗe. Komaritatus Ali Abane dai shine shugaban kungiyar kwadago na jihar Borno, wanda ya tofa albarkacin bakinsa game da sakan waɗannan kuɗaɗe da ya ce sun yi kaɗan.
If you consider the quantum of the amount the government has given, yes, we appreciate, but it will not make a meaningful to the pensioners.
Ya ce idan aka duba adadin kudaden da gwamnatin jihar Borno ta saki, da ya cewa mun yaba da abin da suka yi, amma ba abin a zo a gani ba ne don ba za su yi wani tasiri ba ga waɗannan mutane saboda yawansu da kuma yawan kudaden da ya taru. In ka duba cikin biliyan 20, kashi 10 ne kawai za a ce an biya, ai ba wani abin a zo a gani ba ne. Ya ce idan ba dan gwamnati ta soma biyan waɗannan kuɗaɗe ba, dukkaninmu ƴaƴan kungiyar kwadago za mu dunguma cikin yajin aiki, amma tunda ta soma biya mun ɗaga mata ƙafa a yanzu hakan, kuma ina fatan cewa za su gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe, amma in dai ba su ci gaba ba babu abin da zai hana mu zuwa yajin aiki. Gwamnati Abana ya ce kudaden sun taru ne saboda dakatar da biyan naira miliyan 150 da gwamnatin jihar Borno ke yi duk wata ga waɗannan mutane, wanda ya ce yana mai fatan cewa gwamnatin za ta ci gaba da biyan wannan kudade don a samu saukin halin da al'umma suka shiga, musamman mutanen da suka bauta wa jiha har na tsawon shekaru 35 suka kuma ajiye aikinsu lafiya amma dauki tsawon shekaru ba tare da an biya su ba. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatin ya ta yi kokarin biyan ariyas da dukkanin kudaden da ma'aikata ke bin gwamnatin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ku, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:15 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san dalilin da ke haddasa mantuwa mai tsanani? Abinda za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi mutane kan danganta mantuwa da yawan shekaru. To amma mantuwa mai tsanani da ake cewa dementia da turanci tana faruwa ne a saboda yanda kwakwalwa ke canjawa kuma ana iya jinya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Asamawo Abba Garko da ke sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga bayanin da ita Dr. Asamawo Abba Garko ta fara yi dangane da wannan cuta ta tsananin mantuwa da ke faruwa a saboda canjawar da kwakwalwa ke yi.
In aka ce dementia kalma ce ta turanci, amma in muka fasa ta za mu gane cewa tana da alaka da abubuwa da suka hada da mantuwa, abubuwa na mantuwa sai kuma abubuwa na kasa da ake samu da abubuwan da zaka iya yi yau da gobe, kama misali wanka zaka je ka wanka ka fito, amma su sun mamanta yanda ake yi mantuwan ne, ita ce za ta janyo ai kaman ta yanda ake yin abubuwa. A misali masu irin wannan ciwon su sa kaya ma sun manta sai su ta tukuiku ya kayan, in ka ce a daura zani ba za ta iya daurawa ba, in ka ce a saka takalmi ta manta yanda ake saka takalmi ko ya manta yanda ake saka takalmi. Sannan idan abin yayi nisa shekaru suka kara ni nausawa sai kuma su zo su fara samun abubuwa kaman na da suke yi kamar ba a hayyacin su ba, jikinsu sai su canza yawa, abubuwan da yake yi da yanzu kaga kamar sababbin abubuwa sun shigo rayuwar shi. To amma duk kafin haka ina so in dan yi mana bayani kadan akan shi wannan abun. Farko ma wai menene tsufa shekaru in suka fara turawa a hankali abubuwa na rayuwar mutum raguwa suke yi, kokarin shi ya ragu, abin da ake cewa IQ zai ragu. Sannan ita kanta kwakwalwar girmanta raguwa yake, in ka kai shekara 25 ka kai kamar peak ɗinka, ka kai ƙarshen kololin abubuwa.
Wani girman ne yake canzawa ko kuma ingancin yadda take aiki?
Shekaru yana canza girmanta da ingancinta. To a hankali da shekaru suna zuwa kuma sai kwakwalwar ta rinka motsewa, tana raguwa, tana motsewa. Yanzu in za a duba kwakwalwar dan shekara 25 ba irin kwakwalwar dan shekara 55 bace, ba kuma irin kwakwalwar dan shekara 85 bace. A hankali sai ta rinka raguwa, tana raguwa. To kuma ita kwakwalwa da ma'ana cewa ba ta son tabo, saboda haka ko ya ta dan motsi din nan wani abun fa ya ragu, tana ƙara motsewa wani abin yana raguwa. Shine abin da yake faruwa da wannan dementia din. Yawanci tsufan ne shekarun suke kawo motsewa kwakwalwar. To kuma a kimiyance an kawo wasu abubuwa da kamar kamar abubuwan da za su iya kawo
wasu abubuwa ne masu hadari da suke sabbaba matsala.
Yawwa, daga cikinsu an yi magana akwai wani protein ne haka kamar sinadari da ake cewa APOE4. Shi dai an kawo shi sosai a cikin abubuwan da suke sabbabawa. Sannan wasu abubuwan kuma sun hada da shekaru, yawan shekaru, shekaru na mikawa, akwai yiwuwar samun haka. Sannan kuma akwai stroke, ciwon barin jiki, da irin su ciwon hawan jini, da irin su ciwon sukari da za su iya kawo haka. Sannan kuma an ƙara kawo abubuwa na yanayin rayuwa, kamar rashin yawan motsa jiki, da kuma kamar su shan shaye-shaye haka, kamar barasa. Barasa ita ma an kawo ta sosai, an alakanta ta da wannan ciwo na dementia. To, muka fara za mu ga cewa menene kalolin, menene yanayin kashe-kashen shi wannan dementia. A ciki dai wadda mutane suka fi sani, an santa sosai, ta ina faɗi sunanta za ka gane kai ma, akwai abin da ake cewa Alzheimer's disease. Alzheimer's dementia shine kamar ta dauki kaso kamar 65 na dukkanin wannan dementia gaba daya. Yawancin mutane da suke da wannan matsala Alzheimer's din nan ce da su, musamman mata.
Su ita Alzheimer's din ya take kenan.
Ita Alzheimer's din didde irin wannan dementia ce. In na tashi magana gabaki ɗaya kusan duk abubuwa iri ɗaya suke kawo, amma ina so in dan kawo kashe-kashen ne saboda zai dan taya mu gane yaya abubuwa suke. To, kamar ita Alzheimer's din nan yawanci ta fi faruwa a mata. Yawanci kuma mutanen da suke samun ta kamar suna haura shekara 65. Kuma yawanci zaka ji sun ce akwai dangin dagiro, a dangi wani ya taba yi. Ace kuma yawancin gadan nan fa mata ne. Sannan wata wanda yanayin kuma na shi wannan dementia, akwai wanda ake cewa vascular, wanda ake take da alaka da kamar masu hawan jini ko waɗanda suka taba samun shanyewa barin jiki, su ma suna iya samun wannan vascular din. Amma su yawanci kuma maza ne suka fi samun, kuma yawanci zaka ji an ce suna da hawan jini. Sai su fara wannan rikirkicewa, manta abubuwa, yanayi ya canza da komai. Kashe-kashen dai suna da ɗan yawa, amma waɗannan biyun dai ina so mutane su fahimce su sosai. An yi hasashe cewa yawanci baƙar fata sun fi samun shi wannan ciwo na dementia. Dalilan da aka bayar shi ne yawanci hawan jini ya fi yawa a baƙar fata. To, kaga muka koma muka haɗo da wannan da na faɗa muka vascular dementia, sai kaga cewa yawanci mutane sun fi baƙaƙen fata. Yawa, to kuma shekaru na ƙaruwa, yanayin faruwar hakan shi ma yana ƙaruwa. Yawanci an ce kamar an yi hasashe cewa kamar kashi 5 cikin 100 na tsofaffi da suka kai aƙalla shekara 65 za su iya samun wannan ciwon. Amma in suka kai shekara 85 kuma za su kai wurin kashi 30 a cikin 100 na wannan matsalar. To, kaga shekaru na turawa, shi ma yiwuwar abin ya faru shi ma yana ƙara ƙaruwa.
To, likita, bari mu tsunduma kuma cikin wasiƙun masu sauraronmu. Wasiƙarmu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Abdulaziz Ibrahim, ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da ke kan titin ko Shehu Tanimu ne a can Maiduguri. Ya ce da Allah ka mishi bayani, shin me yake kawo dattin kunne ne, wai abin da mutane ke cewa earwax da Turanci?
Abin da ke kawo earwax, akwai wasu irin ruwa da kuma yanda fatar cikin kunnen yake. Kai ta faruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci yana taruwa, to shi ke kawo wannan waƙin. Amma ya danganta, waɗansu mutanen bai taruwa da sauri, suna taruwa da sauri. Amma an kana da wannan, ai yanzu akwai magunguna za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi. Kun ga akwai irin ruwa da ake sa, amma ya kamata in mutum na da wannan, ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan waƙin. Ya fi kyau haka, don mutum ya je duk akwai santsani da eardrum, in baka san abin da kake ba za ka iya ɓata wannan.
To, likita, earwax din yana akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa?
Wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai, amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri, haka ba wani wahala.
Akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan earwax din, ko kuma in mutum ya ga bai ji sosai, kila ita earwax din ne?
Ne, wani lokacin kuma za ka rinka jin kai kai, ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka, to inda kana jin kaikayi da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to awards din ne to in ka je za ka iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi
to
to na sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya
baya kuma yawan da zai sa mutun ya kurmance ko
ba bai wannan yawan hajiya
to ina fatan shi Malam Abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi to ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba
to hajiya
to amma mai tambayar ina jin ko daga Lagos ne yace me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaki waran man mota sai su rika harasuwa
to akwai yanda ne yana da hadin yake kenan akwai waɗansu ko petrol ne waɗansu ma ko hayakin sukari wani lokaci ko wani hayaki ko wani kura wani lokaci bai dacewa da jikin nan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin dan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai wannan su ma yakan kai wani lokaci ma zaka suna samun wahalar numfashi ma in yayi tsanani
to likita ga ma wannan mai matsalan nan da in ya shaƙi warin ko man petrol ko kuma na hayakin mota din yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum
akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka rage shakan iska ta cike kan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma wani lokacin ya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin suna irin so harwa akwai magani za ka iya sha wanda zai rage tsananinsa amma cansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hajiya
to likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi
a wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan
yawancin
ana sa shi domin shi ma wadansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kaina ina shaƙe wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani.
To kamar shi wanda bai san warin hayakin mota ɗin nan akwai maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci.
In ya rufe hanci in abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai magani za a iya ba zai rufe amma abu mafi kyau shi ne in ma motar zai rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta tsatsani da hayaki da yawa.
To
ya daina shiga motoci masu haƙin ma zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yato ne ya fi amma.
To Allah ya sa a dace. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya.
To a gaida juma da likitan mu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice batun Syria zai sake daukar hankali a fagen diplomasiya a yau din nan juma'a inda jami'an diplomasiya za su yi kokarin kauda yuwar zubda jini a lardin Idlib yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun yan tawayen Syria. Yan majalisar tarayyar Amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiya Haji Alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma ƙasar Rasha takunkumi mai tsanani to amma sun jaddada muhimmancin bullo da matakan da za su ja hankalin Rasha ba tare da yin illa ga Amurka ko ƙawayenta na Turai ba. Wata kotun soja a Sudan ta kudu jiya Alhamis ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 10 ma wasu sojoji saboda laifin yin fyaɗe ma wasu 'yan ƙasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani ɗan jarida na ƙasar.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga tsohon abokin aikinmu Umma Sa'id Tudun Wada wanda za a naɗa ɗan masani a fadar Tudun Wadan ɗan kadan Kano gobe Asabar. Allah ƙara rufin asiri a kuma sa a gama da jama'a lafiya. Muna kuma taya Hajiya Fatima Ibrahim Shema muna auren ƴarta Aisha Ibrahim Shema da angonta Huzaifa Arabi Tukur wanda za a yi a yau Juma'a a masallacin Anur da ke Wusetu Abuja. Allah ba da zaman lafiya da kuma sa an yi adace. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya. Ko kuma zan ce ku wani lafiya dai? Da alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.